sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 9 ga watan Mayu na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da wasu sanatocin Najeriya game da kashe-kashe da hare-haren da ake fuskanta a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan batun na tsaro. Ya kuke gani za a iya magance yaduwar miyagun makamai a Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da kwanaki uku za a bayyana lokaci da kuma wurin da shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana. To amma ba a gandun da ba a harkar soji a yankin Koriya da za a yi ganawar ba, sabanin yadda ya bayyana a baya. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai yau din nan Laraba a fadar White House, jim kaɗan bayan da Koriya ta Arewa ta saki Amurkawa uku da take riƙe da su. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka da ke wurin da aka saki fursunonin a birnin wato Pyongyang ya gaya manema labaran da ke cikin tawagar ministan harkokin wajen Amurka Mike Pompeo cewa wani jami'in Koriya ta Arewa ya gaya Pompeo cewa shugaba Kim ya yi ahuwa ma Amurkawa su uku ɗin nan da aka saki. An kai mutanen da aka sike ɗin jirgin saman da sakataren harkokin wajen Amurka ke amfani da shi, kuma sun taka ne da ƙafarsu zuwa wurin jirgin ba tare da an taimake su ba, a cewar wata takardar bayani ta fadar White House. Waɗanda aka ɗaure da ɗin na kan hanyarsu ta zuwa Amurka bayan sun yada zango a ƙaramin filin jirgin saman Yokota da ke Japan, suna tafiya ne cikin wani jirgin na daban banda na Pompeo. Da Tony Kim da Kim Hak-sung na koyarwa ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta Pyongyang lokacin da aka kama su a lokuta daban-daban a shekara ta 2017 bayan an zarge su da take-taken zagon kar da kuma kokarin kifar da gwamnati. Na ukun dai mai suna Kim Dong-chul an kama shi ne a Resen da ke Koriyar Arewa maso gabashin Koriya ta Arewa a shekara ta 2015. Aka kuma zartar masa da ɗaurin shekaru 10 tare da horo mai tsanani shekara guda bayan an same shi da laifin leƙen asiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi Iran a yau ɗin nan Laraba cewa akwai abin da ya kira sakamako mai tsananin gaske da zai biyo baya muddin ta shiga gudanar da harkokin nukiliya bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar da duniya ta cimma da ita a shekara ta 2015 da zumar dakatar da Iran ɗin daga shirye-shiryenta na nukiliya. A wani ɗan takaitaccen jawabi a fadar White House, Trump ya ce nan ba da daɗewa ba Amurka za ta sake ƙaƙaba ma Iran takunkumi da zumar tilasta mata ta shiga wata sabuwar yarjejeniya wadda za ta hada da shirinta na makami mai linzami da kuma aika-aikar sojinta a Siriya da Yemen da kuma dokacin gabar ta tsakiya. Kamar sauran shugabannin kasashen Turai, shugabar Jamus Angela Merkel ta kira ficewar Amurka daga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 abin takaici, sannan ta ce Jamus za ta yi duk abin da za ta iya saboda ita ma ƙasar ta Iran ta zama mai cika alkawari ko da a nan gaba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Somalia sun ce wani dan kunar bakin waki ya halaka mutane akalla 14 sannan ya raunata wasu kamar 15 a wata kasuwa a yankin Shebele ta ƙasa mai tazarar kilomita 90 a kudu maso gabashin Mogadishu babban birnin ƙasar. Mataimakin gwamnan yankin mai kula da harkokin tsaro Abdul Fatih Haj Abdullah ya ce maharin ya auna kasuwar Khat mai cike da hada-hada wadda ke garin Waluyan da misalin karfe 4 na yamma agogon yankin wanda lokaci ne da aka fi cika a kasuwar. Ya gaya muryar Amurka cewa wani da ake kyautata zaton dan kungiyar Taliban ne ya kai harin. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta bayyana sake bullar cutar Ebola a yankin ta na Bikoro da ke lardin Equator bayan da mutane 17 suka mutu daga cutar da ake kyautata zaton Ebola ce.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yawan tashin hankali a Najeriya a cikin 'yan shekarun nan ya jefa mutane da yawa cikin halin kakanikayi. Ko a jiya ma sai da Majalisar Dattawan Najeriya ta aika wa shugabannin rundunonin tsaron ƙasar gayyatar zaman duba batun yaduwar miyagun makamai a ƙasar. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da wasu sanatocin Najeriya akan batun tsaro ga rahoton da ta aiko mana.
Hare-hare da kashe-kashe har da kama mutane a garkuwa da su na daga cikin yawancin dalilan da suka sa wasu mutane yin gudun hijira domin su tsira da ransu. Irin waɗannan labarai ne yake fitowa daga jihohin Kaduna, Zamfara, Benue, Plateau, Taraba da Adamawa. Kuma abu ne da ya sa wasu sarakuna yin kira da kowa ya ɗauki makami domin kare kai. Hakan ma ya zaburar da wasu 'yan majalisar dattawa irin su Sanata Binta Masi Garba, wacce ta ce barazanar tsaro ba a kan makamai kawai ya ta'allaka ba. Akwai ma harkar kwayoyi miyagu da kuma siyasa.
Kama abin da ya faru watannin da ya wuce da shi Senate President ya kwashe sauran ire-irenmu muka je Kano akan maganar mugayen kwayoyi kakin da ake sayarwa ma arewacin Najeriya da yake lalata da yaranmu nan. An da aka gama nan bai kai sati ɗaya ba, NDLA ta kama truck ɗaya aka ce 44. So in aka zo nan aka ce in za mu za buɗe idanu duka. An san wajen da wannan abin da yake fita, ka ga wani katon gwangwaro ya doka inda aka duba lokacin da aka yi a cikin fulawa suke sa kayan, a ce ai an kawo fulawa. So gwamnati ma tana da hannun da ya kamata ta kawo kowane irin matakin da za ta iya doka, equipment da zai iya ko kana can kafin kilomita ɗaya zai iya nuna signal a wannan motan akwai waɗansu abubuwan da take doka wanda bai kamata a yi ba.
Shi kuwa Senator Suleiman Usman Hunkuyi daga jihar Kaduna ya ce akwai abin dubawa a harkar tsaron ƙasar.
Mun ba da misalai a cikin sati biyu dukan wata kafan watsa labarai ko jarida a ƙasar nan ta ɗauki labarai da yawa irin waɗannan wanda suka faru a wurare daban-daban. To sannan majalisar dattijai ta sake dubawa. Aka tabbatar da cewa idan ka ji ba rami to akwai maganar rami.
Wannan harka na hare-hare da kashe-kashe da kuma sace mutane a garkuwa da su ya ta'azzara a jihar Zamfara. Jihar kenan da Senator Tijjani Yahaya Kaure ya fito kuma yana cikin waɗanda ke goyon bayan yunkuri da shugaba Buhari ya yi na samo jiragen zamani da za su taimaka wajen yakan waɗannan miyagu. Ga abin da yake cewa,
abin da muke fata to waɗannan jirage da aka ce za a kawo muna son mu da abin ya shafa, muna son mu ga gaugawa isu wasu in ma waɗannan za su kai shekara biyu nan gaba to aro daga wasu ƙasashe mu a zo a yi muna maganin miyagu.
Wasu masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa tuni ma har biyu daga cikin irin waɗannan jiragen yaƙi na zamani sun iso Najeriya. Abinda kawai ya rage shine ci gaba da yin amfani da su domin zakulo miyagu da ke ɓoye cikin dazukan ƙasar nan domin a samu sa'ida akan hare-hare da kama mutane da satan shanu da ake yi a kullum. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. To yau muna son dai mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a iya magance yaduwar miyagun makamai a Najeriya. Amma kafin mu bude layukan mu, ku dan shakata da wannan wakar.
Najeriya, mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mai bisa da na sani mu zama ma adun kule duk irin rikicewar zamani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Jigawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa? Malami na Jigawa, ko kana tare da mu? To muna ga layin ka ya goce. To kamar dai yadda kuka ji, muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a magance yaduwar miyagun makamai a Najeriya. Mun samu kira daga Yawuri.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Dan Asaba Mai Fata Yawuri.
To Malam Dan Asaba, muna jin ka.
To gaskiya ne ina ganin abinda ya sa har yanzu ba a magance wannan matsala na yaduwar makamai ba, shine a baya an sha a kama mutane ga su da makamai da harsasai da bindigogi kala-kala. Maimakon a yi musu hukunci kuma a sheda ma duniya irin hukuncin da aka yi musu, sai mu ji shiru kamar an shuka dusa. To muddin ana kama irin waɗannan mutane, wasu suna zuwa suna kashe kuɗi ana sakin su, to babu yadda za a yi a kawo ƙarshen yaduwar makamai a Najeriya, musamman wannan lokaci da siyasa ta ƙarato. Mun sani muna da 'yan siyasa waɗanda yake sun yadda su zubar da jinin bayan Allah da mai buƙatar su ta biya. Idan muka yi la'akari da halin da muke ciki yanzu, to akwai siyasa ciki. Bai yiwuwa a ce shekara da shekaru tun da Buhari ya hau shina yaƙi da yaduwar makamai da kuma faɗa da 'yan ta'adda, a ce sai daidai lokacin da siyasa ta ƙarato waɗanda abubuwa za su ta'azzara. To gaskiya fi sabilillah ina buƙatar gwamnatin Najeriya da su kuma hukumomi na jami'an tsaro da su sa hankali da tunani na basira a bibiyar yadda abubuwan da suka ta'azzara. Gaskiya akwai siyasa ciki.
To mun gode Malam Dan Asaba Mai Fata daga Yawuri. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To madalla mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare Gari headquarter na jami'an Nasarawa.
To Malam Bashir, muna jinka.
A gaskiya kamar da wannan malami ne ya wuri ya bayani, a gaskiya ana kama masu wadda na da zargin su da su makamai ko kuma kama mutum da makami, amma idan ya magana ya yi nisa sai ga an fike shi. To akwai jan aiki a gaskiya gaban gwamnatin Najeriya, yana da kyau a sa ido a musamman iyakoki yadda ake shigo da makamai da kuma waɗanda an nan kama su da makamai a musu hukunci. Sai da idan na gaba ma ya bayar hukunci to shi ma zai tsoro wannan, amma babu wannan. Talaka kawai ke shan wahala, idan kama talaka zai sha wahala sosai, amma wanda na kama su da makamai sai daga an fice su. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta duba wannan al'amarin.
To mun gode Bashir Tela. Yanzu kuma bari mu je Ibadan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Ibadan?
Magana Aliyu ne Bukari.
To Malam Aliyu, muna jin ka.
Wato gaskiya wannan matsalan na yaduwar makamai a ƙasar nan gaskiya ya taso ne daga asalin 'yan siyasa miyagu. Su ne suke ainihin yaɗa makaman nan zuwa ga magoya bayansu waɗanda suke baiwa baya da sarmadon.
To Malam Aliyu,
ainihin haddasa mana zaman rashin zaman lafiya a ƙasa.
To Malam Aliyu, su 'yan siyasa ina kake gani suke samo makaman?
Su suka san inda suke samuwa, suna samo su daga inda suka san suka ainihin suke dangantaka da su ta kawo mu ƙasar Najeriya rashin zaman lafiya. Allah ya ba mu ainihin shugaban ƙasa wanda yake so ya ga ƙasar nan ta ci gaba, amma miyagun mutane sun dage sun nuna mashi ainihin su ba sa ƙaunar haka, saboda ya toshe wasu ainihin manufofi nasu miyagu da suka ɓoye.
To mun gode Malam Aliyu daga Ibadan. Yanzu kuma bari mu je Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna? Malami ko malama daga Kaduna, ko ana tare da mu? To ina ga layin yana da tangarda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 4:45 mun samu kira daga Silaja. Hello, da wa muke magana?
Kuna magana ne da Usman daga Niger State Silaja.
To Mallam Usman, muna jin ka.
Ni abin da nake gani, abin da kuke tattaunawa a kai din nan, ni nakan gani kamar makaman da suke yawo cikin kasa kamar ga ƴan siyasa ne suke ba su ƴan makamai.
To ya kake gani za a iya magance wannan matsalar?
To maganin matsalar shine kamata duk waɗanda aka same su da hannu suna ba matasan gari makamai, shine kawai duk wanda aka same su a hukunta su kawai, shine nake ganin mafita.
To mun gode Mallam Usman da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum Mallam Amarya.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Abdullahi Lala, sai la tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Abdullahi, muna jin ka, me ra'ayinka?
To gaskiya magana yana da kyau dai, kaman hukumar custom suna kokari wajen tsare yanzu godojin mu wajen shigowa da wannan makamai. Sannan kuma ƴan siyasa mu, gaskiyar magana akwai wanda ba sa kishin ainihin Najeriya, to su ne ake suke ba suke samu wa'annan makamai suke ba magoya bayan su. Za ki ga da baya lokacin da shugaban ƙasa ya hau mulkin nan, za ki ga abin ya ɗanyi sauƙi, amma tunda aka buga gangan siyasa sai ki ga can an ce an kai hari, can an kai hari, to sai a rasa sakina wa'annan makaman. Kuma da custom suna ƙoƙari, sojoji suna kokari, ƴan sanda suna kokari, to ta ina wa'annan makaman suke shigowa? To yana da kyau dai hukumomi a yi bincike, kuma aka yi bincike aka samu duk wani ɗan siyasa, kar a ga girman shi ko wani abu a gurfanar da shi a kotu saboda ƴan baya su gani.
To mun gode Mallam Abdullahi, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
To Maryam Dauda, barka da la'asariya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran kuma daga gare da Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jin ka.
To ni yanda ba al'amarin Maryam Dauda fa, ƙasa fa mai ƴancin kanta ne, gwamnati halattacciya, tana da tsarin doka, tana da ma'aikatu wanda kowanne matsala ya taso ta kowanne fanni akwai jami'an da ake ware musu kuɗi duk shekara, ai budget a basu kula da wannan abubuwa. Ina custom ne, ina immigration, mu ba wani kamar ni farin hula ina gida ba ban training jiyan gano mai laifin kama shi ba yadda in na gaya girman gaya ma jami'a su, amma su da suke bakin iyaka ake shigo da wannan abu ya nuna fa kamar sun gaza kenan, kuma yana buƙatar kenan ya tankaɗe da rere a harkan gaskiya jami'an iyaka da suke tsare iyaka, tunda ba aljanu ke shigo da wannan ba, mutane kuma ta hanya suke bi ko daji ko me, ya kamata gaskiya su ta aikin su, da fatan za ta tashi lafiya.
To mun gode Mallam Murtala, bari mu je Bauchi yanzu kuma.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi a Gurguje?
Joshua ne daga Bauchi.
To Joshua, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ni ina jin mamakin yanda ake cewa ƴan siyasa, ƴan siyasa.
To
do ƴan siyasa nan in an san su, me yasa ba za a tuhume su ba ko kuma a ce musu su kawo kayan nan da suke rike da su? Mun lura akwai kwanakin baya an ce an kamo kayan fada, an kawo su daga Toki har yau ba gaya mana inda waɗannan kayayyakin suke ba. To an sayar da su ne ko an kwandeni lisu ne? Ba a yi mana bayani ba.
To mun gode Joshua da wannan ra'ayi naka, kuma anan za mu dasa aya sai gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun. To shirye-shiryen na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu yanzu ya ce karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mr. Yantechi, shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana ya faɗa cewar ma'aikatansa da kuma ɗiyan Ghana gabaki ɗaya na zaman jiran gano irin abin da Anas Armiyawo Anas, ɗan jaridan nan mai binciken kwakwabi ya gano arki tabkawa a cikin hukumar. Captain ɗin Edwana Stars Emmanuel Akoko, wadda kuma shine ɗan wasan gaba na club, ya faɗa cewar sun koyi darussa da dama daga kayan da sun kasha a hannu ASEC Mimosa a wasansu na farko da sun kai a CAF Confederation Cup. Ya ce za su yi gyara domin ci gaba a wannan rukuni na wannan gasa. Kungiyar Accra House of Oak ta musanta raɗe-raɗe da ake cewar club ɗin ta nuna sha'awa na aukar mai koyar da wasan nan ɗan ƙasar Sweden Tom Strand ya jagoranci club. Hukumar kwallon kafan kasar Ghana GFA ta jinjinawa Jordan Ayew da nasarar da ya samu na lashe kyautai guda uku a Swansea City kakan bana. Ayew ya lashe kyautai uku, na farko ɗan wasa na ɗan wasa kuma wanda ya fi jefa kwallo mafi kyau da kuma ya fi saura duka zuba kwallaye a raga shekaran nan. Ɗan wasan Chelsea Eden Hazard ya baiwa matan shugaban ƙasar Ghana Mrs. Rebecca Akufo-Addo kyautar rigar wasan da aka rattaba hannu a kai. Ita dai Mrs. Rebecca sanannan wadda ke tsananin sha'awan Chelsea ne, kana haka ya yi mata wannan kyauta. Okun mai tsaron gidan Kumasi Asante Kotoko Enesowa yana shirin rattaba hannu akan wata kwandila da Accra House of Oak rana ɗaya bayan Kotoko ta sallame shi a matsayin ɗan wasanta. Kowane irin wainar kuma ɗan wasan Ghana ke takawa a ƙasashen Turai. Bernard Mensah da Frank Achampa na cikin waɗanda sun ka jefa kwallaye a raga ɗin, yayin da Babar Rahman ya yi bayyanarsa na farko wa Schalke 04 bayan an sallamar da shi a yarjejeniyar da aka yi na bayar da shi kan bashi. A ƙasar Ingila, Andre Ayew da ƙaninsa Jordan Ayew sun samu takale da Swansea City a kashin da suka sha da ci ɗaya da nema a hannun Bournemouth. Sai kuma Jeffrey Club wadda shi kuma ya yi wa clubinsa Crystal Palace wasa, yayin da ta yi nasara akan Stoke City da ci 2-1. A nan zan yi aya. Ridwanallah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kokarinta na taimakawa kasashen da suke kasashen kudu da hamada da kuma gudanar da kasuwanci tsakanin yankin da Amurka, a shekarar 2000 gwamnatin Amurka ta kirkiro shirin raya kasashen Afirka da faɗaɗa bunƙasar su, wanda a takaice ta sa wa lakabin AGOA. A ƙarƙashin dokar aka kafa kasuwanni a yankunan don bunƙasa harkokin ciniki da fasahu. Cibiyoyin cinikayya da saka hannun jari na hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID waɗanda ke ƙasashen Ghana, Afirka ta Kudu da Kenya na taimakawa, ingantawa da faɗaɗa yadda ake gudanar da kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. Cibiyoyin da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka ke kula da su sun haɗa kawunan 'yan kasuwan Afirka da Amurka, tare da janyo ra'ayin masu saka hannun jari a Afirka da kuma ci gaban kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka, tare da ƙirƙiro da ayyuka da samar da kuɗi wa dukkanmu. Cibiyoyin na ƙara cuɗanya a yankin, wanda yake ƙara buɗe kasuwannin Afirka wa kayayyakin Amurka da ayyuka, kuma yana haifar da hanyoyin samar da abinci ta ƙara safarar abinci kan iyakokin Afirka. Haka kuma waɗannan kasuwannin suna taimakawa wajen inganta hanyoyi biyu na kasuwanci da Amurka a ƙarƙashin dokar AGOA, tare da ƙarfafa siye da siyar da hannayen jari, kimiyya da fasaha domin jagorantar haɓakar arziki a yankin na Afirka gaba ɗaya da ma duniya baki ɗaya. Ta wannan hanyar sun samu nasarori masu yawa a cewar jami'in gudanarwar USAID na yankin Afrika a yamma Alex Depres.
Since 2010, USAID's regional trade hubs have facilitated more than 300 million in new finance and investment.
Daga shekarar 2010 zuwa yau, kasuwannin USAID sun samar da fiye da dala miliyan 300 a sabbin hannayen jarin kudade, kuma AGOA ya taimaka wajen bude hanyar aika kaya na kamar dala biliyan 1 zuwa kasashen na Afrika. Ya kuma taimaka wajen samar da ayyukan yi ga mutane fiye da 60,000 a nan Afrika. Yayin da yake jawabi a taron gina dabarun aiki a Accra, Ghana a ƙarshen watan Afrilu, Director Depres ya yi amfani da ƙasar Ghana a matsayin misali na nasarorin da yake nufi an samu.
Here in Ghana, for example, we have a range of wonderful products that are now entering the U.S. market, including cocoa, shea, cashew.
Alal misali, a nan Ghana. Muna da kayayyaki daban-daban da ke shiga kasuwannin Amurka, kamar su koko, man kaɗanya, gyaɗa da bushasshen mangoro. Akwai ci gaba sosai ganin cewa kayayyakin na yawan fita kamar man koko da garin koko maimakon wake. Haka zalika kayayyaki masu yawa kamar sabulai maimakon gyaɗar kaɗanya, kuma ana siyar da su. Yawan kayayyakin na ƙaruwa. End act. Ga dukkan alamu, akwai alamun ƙarin haske nan gaba saboda Afrika ta yamma tana ci gaba da samun ƙarin mutane masu abin hannunsu. Budewar hanyoyin samun kasuwanci domin samarwa irin waɗannan mutane masu abin hannunsu da kasuwannin yankin ba ƙaramin nasara ba ce, a cewar Director Depres. Ya ƙara da cewa Amurka da USAID a shirye suke su ci gaba da zama abokan tafiya da kasashen Afrika don tallafawa kasashen rayuwa da ƙarfafa dangantakar harkokin cinikin da ke tsakaninsu da mu. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan kara a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da kwanaki uku za a bayyana lokaci da kuma wurin da shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana. To amma ba a gandun nan da ba a harkokin soji da ke yankin Koriya za a ganawar ba, sabanin yadda ya bayyana a lokutan da suka gabata. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai yau din nan Laraba a fadar White House jim kaɗan bayan da Koriya ta Arewar ta saki wasu Amurkawa guda uku. Jami'in koko jami'an Somalia sun ce wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane akalla 14 sannan ya raunata wasu kamar 15 haka a wata kasuwa a yankin Shebele ta ƙasa mai tazarar kilomita 90 a kudu maso gabashin Mogadishu babban birnin ƙasar. Mataimakin gwamnan yankin mai kuma kula da harkokin tsaro Abdul Fattah Haji Abdullahi ya ce maharin ya auna kasuwar Hat mai cike da hada-hada wadda ke garin Walyanye da misalin karfe 4 na yamma agogon yankin, wanda lokaci ne da kasuwar ke cike da hada-hada.
To annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Thomas, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.